الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدرس من أبو مشاترة عن اللتاكي من البركة أمدة الفقه واندزامي شعيو كرد وجن جمادى الأولى tabbas da wajen jimadar gula hijira 2227 wanda ya dace da 4 ga watan 6 miladiya 2006. Muna cikin babin guslu minal janaba. Wannan hadisan da za mu karanta ne yau insha Allah su ne hadisan karshe na wannan babi. Hadisi na farko shi ne hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhrin radiyallahu anhu qala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'adiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya zauna, bi ma'ana namiji, idan ya zauna baina shu'adiha al-arba akan sassanta, wato sassan jikinta guda hudu, kuma jahadaha, sannan ya wahalar da ita, wato wajen kinaya ne akan jima'i, faqad wajaba al-ghusl, wanka ya wajaba. Ash-shu'ab, abinda ake nufi da shu'ab anan an yi masa fassara da yawa, an ce ma'ana kafafunta da hannayenta, waɗansu kuma suka ce kafafunta da cinyoyinta. An faɗi kuma waɗansu dai maganganun waɗanda suke suna da nauyin magana faɗa a kansu, amma dai kinayar abinda ake nufi bi ma'ana idan mutum yayi ya sadu da iyalinsa, in mutum yayi jima'i da mace. To jahadaha, al-jahad, daga cikin ma'anonin al-jahad akwai ma'ana wato al-jima'i bi ma'ana tarawa, wato saduwa. To faqad wajaba al-ghusl, wanka ya wajaba. Wa fi lafzin an wa in lam yunzil, ko fi inzali ba. Wannan hadithin haka Abu Huraira ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari da Muslim duk suka ruwaito shi da wannan lafazin, ko da yake lafazin wa in lam yunzil wannan lafazi ne wanda yazo a cikin Muslim, Muslim Bukhari bai kawo wannan lafazin ba. A cikin Sunan Nasa'i kuma anzala aw lam yunzil, ko yayi inzali ko bai inzali, wato ko ya fitar da maniyyi ko bai fitar da maniyyi ba. Abu Huraira shi ruwaito wannan hadithin, Aisha ma ta ruwaito hadithi mai kamar wannan, amma baya cikin Bukhari, amma yana cikin Muslim. Ita kuma cewa ta yi idan saqal fitanul fitan, a wata riwayar idza jawaza al-fitanul fitan faqad wajaba al-ghusl, idan kaciya ta hadu da kaciya to wanka ya wajaba. ma'anar haduwar kaciya wato shine madhibul hashafa ya zamanto kan gaban namiji ya nitsi wato ya bace a cikin gaban mace yanda zai zamanto har inda ake yankawa wanda yake shine mata shine wato inda yankan kaciyar sa yake ya zamanto ya taba bakin farjin mace yanda zai zamanto kenan wato ba wai daga zarar gaban sa ya taba gaban mace shine wanka ya wajaba ba sai idan ya zamanto cewar saman gaban sa ya shiga cikin farjin mace shine zai zamanto an samu jima'i to a lokacin nan wanka ya wajaba wannan hadisin shi ya warware abin da ya kasance a da aka yi ruksa akai domin a farkon al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauƙaƙa masahaban sau wato hukunci idan mutum ya sadu da matarsa matsawar da bai yi inzali ba to ba zai yi wanka ba kamar yadda aka ruwaito ya zo wajen wani mutum daga min al-ansar ya yi masa sallama sai ya fito cikin hanzari yana gani daga ya fitar da shi daga cikin wata harka sai ce ka annana a ajalnaka wato kamar mun sanya ka fito cikin gaggawa wato mun sanya ka kayan ki abin da kake sai ya ce haka ne ya rasulullah ya ce idan ujilta aw ukhitta fala ghusla alayk aw kama qala alayhi salatu wassalam idan aka sanya ka kai gaggawa ya zamanto kan cewa wato har baka yi inzali ba yayin da kake saduwa da iyalinka to babu wanka a kanta wanda a kansa ne hadithin Abu Ayyub al-Ansari yake innamal ma'u min al-ma wato wanka baya wajaba sai da fitar maniyyi wanda yake wannan har bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu sahabban suna kan wannan kusan al-Ansar gabaki ɗaya suna kai kamar yadda Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta cewa wataran an zo an gaya ma Umar ibn al-Khattab cewa Zaid ibn Thabit wanda yake yana daga cikin al-Ansar faqihul Ansar wanda ya fi kowa sanin fara'is saurayi ne yace yana yin fatuwa cewa idan mutum ya haɗu da iyalinsa sannan yayi kasala ya gaji ya kasa gamawa har yayi inzali ya fito to ba abin da zai yi sai ya wanke gaban sa yayi alwala sai yake cewa yace sai da Umar yace masa lecece wannan fatuwar da kake yi ya aduwa nafsi wanda yake cutar kansa naji kana wata fatuwa sabanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin su al-muhajirun sun san cewar idan sun san wannan hanin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-ansar kace kafin su aka fito sai yace haddathani minhu umumati min al-ansar yace baffanni na daga cikin ansar sun suka gaya mu yace su waye yan baffannin naka yace Ubay ibn Ka'ab da yace da Ubay ibn Ka'ab da Abu Ayyub al-Ansari da Rifa'at ibn Rafi yace domin na ji Rifa'at ibn Rafi yana cewa idan mutum ya sadu da matarsa sannan yayi kasala bai yi inzali ba fala ghusla alayhi babu wanka a kanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar sai ya tara sahabbai haka dama al'ada take idan wani abu ya zo na rikici da ake sabani sai ya tara al-muhajirun wal ansar domin ayi al-ijtihad al-jama'i haɗu akan ra'ayi wanda yake shine yafi dacewa da sunna da ya tara su da Ali ibn Abi Talib da Mu'adh ibn Jabal suka ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal qitanul qitan faqad wajaba al-ghusl idan kaciya ta hadu da kaciya wanka ya wajaba sai sayyidina Ali yake cewa ya amiral mu'minin da ya san cewa kaga ya sabani ya tabbata ke sai yace ya amiral mu'minin arsi ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hum a'lamun nas bidhalik tura aje a tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kowa sani akan wannan matsala sai ya tura sai ya tambayi Hafsa take la ilma li bidhalik ban san ko ba abinda na sani kan wannan sai ya tura aka tambayi Aisha Aisha radiyallahu anha take idan taqal qitanul qitan faqad wajaba al-ghusl in kaciya ta hadu da kaciya wanka ya wajaba sai sayyidina Umar yake to ba wanda za a zo mun da shi cewa ya sadu da matarsa ko bai yi inzal ba yake yin wanka sai na hori sai abin sai ne masa horo ne sanin shi kenan ake maganin wannan khilaf waɗansu daga cikin sahabbai kafin ai wannan abin da sayyidina Umar su kansu sun je sun tambayi Aisha kamar Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma yana cikin Muwatta yace ma Aisha لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إنه لثقيل علي أن أقوله. يجي متى يا أم المؤمنين صعبان صعبان من زعل الله صلى الله عليه وسلم يات أن تجريني أشين الأمر يولد يجي إن جن وين فقيش تيجي متى أبن دجلة كي تنبير ما هي فيك كتنبيني abinda zaka tambaye mahaifiyarka ba za ka ji kunya ba ni ma tambaye domin ni mahaifiyarka ce wata sai yace mata ar-rajul yusiba ahlahu thumma yaktilu fala yanzil mutum yazo ya kwanta da iyalinsa ya sabu da ita amma sai ka sala ka same shi ya kafe yin inzali shine sai kace mata idza jawaza al-qitan al-qitan faqad wajaba al-ghusl kace idan kaciya ta wuce kaciya to wanka ya wajaba sai ki tuni kuma bazan saki tambayar wani ba bayan har abada sai mata magani kuma ta zo masa abin da take da shi na ilimi kuma Aisha radiyallahu anha an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban ta kan wannan hukunci a gaban ta aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kaina ina yin haka dani da wancan dani da waccan dani da wannan ya nuna masa Aisha yace sannan mi wanka to kaga sai shi yasa wata ran da aka tambaye ta san wannan sai tace muna yin haka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mi wanka kaga sai ce maganin dukkan wannan khilafi dan haka ya zamanto cewar aka samu kusan ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan khilaf na farko dan haka al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah yake cewa bi halatta wani mutum yazo yace zai yi wani sabani ba bayan wannan fatuwa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi duk da yake an ruwaito daga wajen waɗansu malamai daga cikin tabi'ai suna ganin babu laifi to amma duk wanda ya haka shududu bai ya saba da ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kasance akan fatawarsu ta farko duk an ruwaito sun dawo dama waɗanda suka shahara da wannan fatawa da Ubay ibn Ka'ab da Zaid ibn Thabit da Ali ibn Abi Talib da Uthman ibn Affan da Talha ibn Ubaydillah da Zubair ibn Al-Awwam dukkanin su an ruwaito kan cewa sun dawo daga wannan dama abinda yasa basu san wannan nasihin ba shafe hukunci wanda yake tabbas ne Allah madaukakin sarki yayi ishara a cikin cewa ana shafe hukunci ma'anan sahmin ayati aw nunziha la bi khairin minha aw mithliha to wannan kuma yana daga cikin misalin da malamai suke kawowa na nadkhul ahaff bil asqal shafe hukunci mai sauki da abinda yake shi sanani da ya zamanto ana abu wanda yake mai sauki sai a shafe shi zuwa ga abu mai wahala نسخ الاثقل بالاخف ونبا وترجمه وجمع لمن اصول اكنسا ابو wanda yake mai tsanani sai a shafe shi a kawo mai sauki kamar yanda da aka ce idan dai musulmi suka zo suka gamza da kafirai in sun kai goma su to bai halatta su ja baya ba yake musu sauki al'ada hafafa Allah anku wa alima anna fikum da'fa fa in yakun minkum 100 sadira yaghlibu 200 sai aka yi tafiye aka ce yanzu idan ku idan kafirai sun zama to rukun ku sun ninka ku sau biyu to wannan shine iyakar lokacin da za ku iya tsayawa amma in sun fi sau biyu to wannan za ku iya ja da baya kaga da an ce sai sun kai ninki goma ne za ku iya ja da baya amma sai aka yi tafiye aka sauƙaƙe aka ce in sun kai ninki sau biyu to kaga da an tada hukunci daga abin da yake mafi tsanani zuwa ga abin da yake ya fi sauƙi saboda taisiri wanda shari'a ta zo da shi sauƙaƙawa wanda shari'a ta zo da shi to amma a shafe hukunci daga sauƙi zuwa wahala to wannan waɗansu malamai sun ce ya juzu haka ya faru amma bai afku ba sai aka ce musu to ai gashi ya afku a cikin alkur'ani da a farkon azumi an ba mu mutane sa an ba mu mutane zaɓi ko ku yi azumin watan ramadan ko ku ciyar da musulmai ko ku ciyar da azumi ko ku ciyar da ko ku azumi ko ku ciyar da miskinai ya ayu alladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda suke shan wahalar azumi fi fidya a lokacin nan akwai zaji ko ku fidya ko ku ciyar da ko ku fidya ko ku azumi wa an shine sai aka ce wa anta sumu khairun wa anta sumu khairun lakum yin azumin yafi amma da farko an ba su zabi sai daga bayan sai aka shafe wannan da kan cewa yanzu kawai sai azumi sai dai tsoho wanda yake ba zai yi azumi ba shine aka bashi wannan zabin kan cewa ya ciyar da miskinai to wannan kaga nasul al-haqqi ne fil asfa daga abu mai sauki zuwa abu mai wahala to daga cikin misalan sa shine wannan da idan mutum yayi jima'i ba zai yi wanka ba sai in yayi inzal to in sai aka tashi ko yayi inzali ko bai inzali ba sai yayi wanka saboda haka an ƙara wani sababi na wanka saboda haka an ƙara wahala ko ba a ƙara wahala ba an ƙara wahala to menene hikimar haka bayan addinin musulunci ya zo da sauki a tayar da mu daga sauki a cikin zuwa ga wahala shi ne Sheikh Aminu Shintidi ya ce hikimar shine ƙarin lada ƙarin lada shi ma maslaha ce da shari'a tana duban ta ba wai kawai ana duban maslahar a kawo sauƙin bane wani lokaci za a ce a sha wahalar saboda a samu ƙarin lada saboda haka gashi wannan hadisin yana daga cikin dalilai da suke nuna haka shi yasa Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin dai nasr inna a cikin littafinsa wanda yake babu shi amma akwai alamar an-nasikh wal mansukh Imam Muslim ya dantafi nasikh wal mansukh saboda haka yana daga cikin kusan wanda ya fara rubutu akan an-nasikh wal mansukh yanzu abinda muke da shi na tafan nasikh wal mansukh fil tafan irin su al-hadimi da ibn shahib amma kafin su akwai Imam Muslim ibn rajab yana da wannan littafin dan har yayi ko dan har yayi nakalin daga cikin sa bai kuma yanzu yana daga cikin ba musan wannan tafi na Imam Muslim ba in ban da wannan sahih inna fi kitabu tanwin sai kuma kitabul arabina asabata da kuma kitabul asma'a wal ula to da cikin da fansa akwai annasu wal marsu ya kawo wannan hadisin ya buga mana misali na shafe hukunci da manzon shafe hukunci wanda da ya tabbata da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sabon hukunci daga cikin abinda jumhurin malamai suka karfafa mazhabarsu shine cewar idan mutum yayi jima'i da mace ko yayi inzali ko bai inzali ba za a ce masa yayi jima'i ko yayi inzali ko bai inzali ba za a ce masa yayi jima'i tunda ko haka ne tunda haka ne har za a wajabta masa cewar za a yi masa haji ai ba wanda yake ijma'i ne na cewa idan mutum yayi jima'i da mace za a yi wanda ba ta halatta gare shi ba za a yi masa haji akwai wanda yake sai yayi inzali kan zai masa haji akwai wanda ya fada a cikin al'umma musulmi ba wanda ya fada to dan haka tunda kuwa ba sai yayi inzali za a yi masa haji ba saboda ba sai inzali ba za a yi masa wanka wannan mas'alar da idza jawaza al-qitan al-qitan idan ya zamanto al-abin nan wato al-auran namiji ta shiga cikin al-auran mace hukunce masu yawa ana rattaba su akan wannan aiki hukunce masu yawa waɗansu malamai haskin kai hukunce zuwa 80 ibn abidin a cikin risala ya ambaci hukunci kamar 12 ina jin shi eh kamar 12 ya ambata a cikin abin littafi a cikin babin ma yujibul wudu wal ghusl ya ambaci kan cewa mazibul hashafata yujibu kaza wa kaza ya kawo daga cikin abin da yake wajabtawa shine wanka kuma wannan mazibul hashafa dinnan sanya farji sawa'u haduwar kaciya da kaciya sawa'u na wato farjin wanda ta halatta ne ko wanda ba ta halatta gare shi ba in ta halatta gare shi akwai hukunce inda ba ta halatta gare shi ba akwai hukunce daga cikin hukunce shine haji kuma sawa'un wannan sawa'un ko ta gaba ne ko ta baya ko farjin ko a farjin mace ta gabanta ko kuma ta bayanta wanda yake shi ma haramun mutum ya sadi da mace ta duburarta haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku wanda ya aikata abubuwa guda uku faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan sadaqa da asbabin da annabi sallallahu alaihi wasallam da farkon su mutum ya sadu da matarsa tana cikin haila ne biyu ya sadu da ita ta duburarta na uku ya je wajen dan buka ya tambaye shi wani abu duk wanda ya daya daga cikin waɗannan abubuwan ya barranta daga abin da saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kai daga cikin kaba'irul dhunub yana daga cikin manyan zunubai to shi ma idan mutum ya aikata wanka yana wajaba a gare shi haddi yana wajaba a gare shi daga cikin hukuncen da abin nan da aka wajabta na mazibul hashafa kuma sawa'ul farjin matar tana da rai ne ko ba ta da rai wani iyadu billa da mutum zai je jima'i da gawar mace wani iyadu billa irin zai kashe wani zuciya amma ana samun duk zaton suke zai kashe wani harsiya Allah ya kashe mu shi ma wannan kuce kucen sun hau kansa sai yayi wanka bisa kaulin jama'iru ahlul shi akwai wanda suka saba amma matsalolin guda biyu na farko kusan mahallin ijma'i inda ulama hakadhalika maghibul hashafa a cikin farjin bahima waɗanda su ma zukatansu za su karkata suka karkata sha'awa ta yi ƙarfi a cikin zuciyarsu wal'iyadu billah har su je mutum ya je ya sanya mutum ya ce zai sadu da dabba da tsananin abin da jaraba shi ma idan mutum ya yi wannan hukuncen maghibul hashafa sun hau kansa sai ya yi wanka mun aka kama shi an masa haji amma wajen wanka wannan shi ne ƙaulin jamahirin ahlul ilm ya wanda ya saba abin da sai 'yan kaɗan sannan akwai matsala da malamai suke saɓani a kan da idan mutum ya sanya farjin idan mutum ya sanya al'aurarsa a cikin farjin mace da ha'il a tsakani bi ma'ana da shamaki wato ba tsirarin farjin ya saba kamar in ya sanya bututu a ciki kamar condom ɗin shi ma in ba a samu inzal ba zai wanka ko ba zai wanka ba to waɗansu malamai suka yi tafsir suka ce idan mai kauri ne yanda zai zamanto babu shuhuri ba zai wanka ba saboda ba za a ce masa ya shigar da farjinsa a ciki ba tunda abin da ya shigar shine wannan ha'in din da ya bata da wato ya lullube farji waɗansu kuma suka ce amma idan siriri ne zai yi wanka waɗansu sun yi wannan tafsir din waɗansu kuma suka ce mutlaqan wanda yake shine arja wallahu a'lam mutlaqan shine arja shine ya furin jayi saboda idan mutum ya yi amfani da condom ko da yana da kauri zai iya amfani da condom ya sadu da mace kuma ya zamanto ya samu jin daɗi da sha'awa har ya yi zani saboda haka da shi da samuwarsa da rashin samuwarsa wajen jin daɗin da yake shine mujibin samuwar babu bambanci don haka wajen hukuncin ma ba za a samu bambanci ba wannan shine abin da yake rage duk da yake abin nan a fatuwar Sheikh Muhammad al-Mukhtar a wannan shine kan cewar idan ya zamanto cewa ba raqiqi bane wato ba mara kauri bane wanka bai wajaba a kansa ba a zahir wanka ya wajaba a gare shi saboda wannan illa na kan cewar akwai ana samun jin daɗi tare da shi ko da yana da kauri ne haka zalika mace idan mace ta yi amfani da ɗan yatsanta ko ta yi amfani da abin da ya kama da shi kamar irin wal'iyadu billah abin da yanzu abin nan a shigantakar zamani ta kawo da shi irin da ake yin abin nan a farji na mace ko kuma farji irin na namiji mata suke amfani da shi to idan wannan ne shi ba za a yi wanka ba sai idan an sami inzar saboda baya ba abin da illar na kan cewa illar shine ilka kan fitan nan ba a samu wani fitan ba fitan daya baya wajabta abin da yake na wanka a zahir wannan shine duk san masayin da suke tabbatar da suka zo a wannan mafatin wanda yake nuna kan cewa kenan sababin janaba ba wai kawai shine fitar maniyyi ba sababin janaba hatta haduwar abin nan a saduwar namiji da mace ko da babu inzali shi ma sababin ne na jaraba kuma duk hukunce-hukuncen da suka biyo baya sun biyo sun tabbata a kan wannan yana daga cikin hukunce-hukuncen da malamai suka ambata na farko wanka na biyu tabbatar da haddi idan bai cancanta ba idan ya zamanto matar ba ta halarta gare shi ba na uku yana wajabta ma mace samun sadakinta kamilan sannan yana wajabta idda idan ya zamanto kan cewar mace aka sake ta ko miji ya mutu bayan an samu wannan saduwar yana tabbatar mata da sadakinta kamilan ta ci sadakinta kuma yana wajabta idda a kanta idan mijin ya sake ta ko ya mutu sannan yana tabbatar musu da ihsan idan a cikin aure ne wato su zamanto cewar duk mutumin da ya yi aure mutumin da ya sadu da mace ba ta fuskar aure ba to idan ya je yayi jima'i da idan ya je ya sake yin jima'i da wata matar ba za a yi masa hukuncin kan cewa ya zama tukacin gaggai ba wanda za a jibi shi sai a yi masa hukuncin bulala ɗaya amma idan da a cikin aure ne farili an daura musu aure sai yasa kuma yasa da matar wannan matar yasa da ita ko da ba a tare ta zo gidansa ba yana zuwa zance bayan an riga an daura musu aure sai suka shiga kwana yayi abin da zai to nan wajen idan aka kama shi zina ko aka kama ta yi zina nan wajen ce ki za a kun zama su musulmai haka dalika daga cikin hukunce-hukuncen yana shine kadai zai iya halatta al-mutallaqatu talatha matar da aka sake ta saki uku matar da aka sake ta saki uku ba za ta halatta daga mijinta na farko ba har sai ta yi aure kuma an sadu da ita a cikin auren to saduwa da ita a cikin auren ba shine a kai ta gidan mijin ba ai biki ta tare a'a idan wannan mijin da aka daura musu aure ya sadu da ita ko da kana cikin iyayenka ne ya zamanto an samu mazibul hashafa ko da ba a samu inzal ba to wannan hurma ta wannan ya za ta halatta ta ga mijinta na farko shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hatta tazuqi usailatahu wa yaduqu usailatahu ba za ki halatta gare shi ba sai kin dan tsana dadin shi ma ya dan tsana dadin shine a samu mazibul hashafa akwai sauran hukunce-hukunce wanda nake kamar yadda wadansu malamai suka ce fuqaha sun kai hukunce-hukunce ha wajen guda 80 sana hadithin na biyu shine hadithin na karshe a wannan babin an abi ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib annahu dakhala huwa kana huwa wa abuhu inda jabir ibn abdullah wannan hadithin a'immatu ahli al-bayt suka rawaito wannan hadithin musalsal ne da a'immatu ahli al-bayt manyan malaman ahli bayt rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ko kin manzon allah sallallahu alaihi wasallam na farkon su shine abu ja'far al-baqir wanda aka ji shahara da al-baqir uban ja'far as-sadiq wanda al-imamiyya take dangana kansu zuwa gare shi shi muhammad shine muhammad ibn ali ibn al-husayn shi ali ibn al-husayn shine bayn al-abidin ابن الحسين دن الحسين كبت رسول الله صلى الله عليه وسلم دن علي ابن أبي طالب أبو جعفر الباقر ينادى جتشفين أئمة التابعين تابعين يا رسك جابر ابن عبد الله يا رسك أنس جتشفين صحب من زمع الله صلى الله عليه وسلم ما هي تيشي أكرشان لا يور عائشة رضي الله عنها أما دي جنتبه yayi riwaya daga Aisha da Ummu Salama amma dukkan riwaya dukkan hadisan mun kafi aini mursalat ne domin bai hadu da su ba haka dalika yayi riwaya daga Abdullah ibn Umar bai hadu da shi ba amma ya hadu da Jabir ibn Abdullah kamar yanda yake a cikin wannan hadisi sun je wajen Jabir da shi da mahaifinsa Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn al-Baqir ana ce masa al-Baqir saboda annahu baqara al-ilm ya keda ilimi saboda yawan ilimin sa har ana ce maka ya keda ilimi har ya wato bude abinda ya buya daga cikin ilimin da kuma abubuwan da suke manya-manyan al'amuran ilimi da kananan biya sun wannan kinaya ne akan shahara sa wajen ilimi duk da yake ya kai wannan matsayi na ilimi amma kamar inda al-Hafiz az-Zahabi yace malami ne wanda ya tara ilimi ga ibada da tsoron Allah da shugabancin al'umma da matsayi da nauyi a cikin zukatan mutane wanda yake ya cancanta ya zamanto khalifa ya zamanto amirul mu'minin saboda abin da ya tara na ilimi da tsoron Allah da ibada da kuma jagoranci da girma a cikin zukatan mutane amma wajen ilimin sa in dai za a yi adalci ba za a yi mujamala ba ba kuma za a cuce shi matsayin ba za a kuma rage masa matsayinsa ba yace a wajen ilimin tafsir ilimin alqur'ani bai kai ibnu kathir ba qari wa ahli kufa a wajen fiqh bai kai abu dinar da rabi'ah bin abi abdurrahman malamin imam malik ba a wajen ilimin hadith da tara riwayar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kai qatada da ibnu shihab az-zuhri ba amma malamin cikin malamin yake shi ma ya kai ga kuma yawan ibada ya kasance mai yawan sallah an ruwaito kan cewar yana sallah raka'a 100 a rana a dare da rana yana da yawan ibada kowa ya gan shi ana ganin sa ne masa ganin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin a'immatu ahlil bayt wanda suke dangana kansu wanda a'immatu ahlil bayt suke wanda ɗan shi'a cikin kirgawa daga cikin limamin shine limamin su na shine limamin su na hudu na farko shine limamin su na biyar na farko daga cikin limaman su guda 12 da suke fada a shi'a al-ithnai ashariyya kenan da suka su shi'a su kan su imamiyya din sun ka su kashi kashi al-ithnai ashariyya domin ko yaushe aka samu wani ya mutu to sai an samu baraka wannan ce ga wanda ake wasiya shine ya zama to limami yanda zaka san cewa magana shine ibnu taymiya yake cewa wani yake nuna kan cewa magana ta ba da gojen ma'sum bane inda su ma'sumai ne ba za a samu sakani ba amma ko yaushe dai ya mutu sai an samu sakani tsakanin na farkon su ali ibn abi talib a kaulin su fara nasi akan wannan wannan da su ne su na biyu al hasan ibn ali ibn abi talib da uku al husayn ibn ali ibn abi talib na hudu ali ibn al husayn zain al abidin shine baban abu ja'far al basir da uku muhammad ibn ali ibn al husayn na biyar na shida ja'far ibn muhammad al sadiq na bakwai musa ibn ja'far al kadhim na takwas ali ibn musa al ridha na tara muhammad ibn ali al jawad sannan na goma al hasan ibn muhammad sannan na 11 na 11 muhammad ibn al hasan al askari sannan abin na 12 shine wanda suke cewa al muntazir wanda zai zo fi akhir zaman wanda suke riyawa kan cewa zai zo fi akhir zaman wanda a ƙaryar su yana nan ya shiga cikin wani rami saboda akwai a samu ra a cikin Iraq akwai mutum yana nan da doki da takobi kullum yana kofar wannan kogon suna jiran zai fito sai a miƙa masa wannan dokin a miƙa masa takobin ya hau ya zumfari madina ya kashe ahlus sunna da suke cikin madina ya haƙo kabarin abubakar da umar ya rayar da su ya musu haji wannan tsuniyar asiya kenan al-muhim to waɗannan za mu sanyi ɗan bayan na gama tarjamar zain al-abidin da tarjamar jabir za mu dawo in gaya muku dalilin da ya sa a immatu ahlul bayt sun barranta daga shi'a za ku ga nusus waɗanda in ka karanta tarihin shi zain al-abidin da abu ja'far al-basit wannan ya ishe ka hujja a kan cewa tsakanin su da shi'a kama bain al-mashriqi wal maghrib babansa kuma shi ali ibn al-husayn zain al-abidin shi kuma shine ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an ce masa zain al-abidin lakabinsa kenan saboda yawan bauta ya kasance mai yawan bauta ya shahara da bautar Allah an haife shi a ƙarshen a cikin rayuwar al-husayn wanda ya tafi karbala tare da mahaifinsa al-husayn suka tafi iraq yayin da ɗan shi'a suka kira su cewa za su taimake su yi musu mubaya'a amma suka tabar da su suka sallama su ga abokan gaba aka zo aka karkashe su to shi lokacin da aka zo kashe su lokacin yana ɗan shekara 23 ba shi da lafiya sai umar ibn sa'ad wanda yake komandan waɗannan sojojin da suka zo sai yake a kyale shi tunda ba shi da lafiya a kyale shi kar a kashe shi bayan saboda haka da shi da sauran ƙananan yara da mata waɗanda ba su mutu ba aka ɗauke su aka kai su Dimash wajen Yazid ibn Muawiya lokacin shi ne sarkin musulmi aka kai su wajensa Yazid ya karrama shi yadda ya tattanta a karrama shi ya ba shi dukiya mai yawa sannan ya sa ya haɗa shi da sojoji aka rako shi Madina aka kawo shi shi yasa baya la'antar Yazid tsakanin yadda ƴan shi'a suke la'antar Yazid daga cikin karerakin da ake kawowa shi ne wai Yazid da aka kawo kan Husayn sai ya ɗauki sandansa yana dukan bakin Husayn aka kawo wai kwakwalwar Husayn gaban Yazid ba sahabi ba ne ko ba mustaqimi ba ne domin yana yin abubuwa waɗanda yake malamai sun yi inkari a kansa amma alhaqqu yuqal malaman ahlus sunna ba zai taɓa yin abin da yake ba daidai ba su kyale shi ta yaya za a yi wannan shi kansa ba da ya yi haka ɗin ba domin na farko su kuma waɗannan ƴan uwansa ne duk ƙurayshawa ne ƴan uwansa ne danginsa ne domin tsakaninsu da tsakanin banu umayya su ma duk daga bani abdulmanaf suke saboda haka ɗan uwa ne dan haka ya karrama ya karrama su da aka karrama aka dawo da shi Madina aka taimaka masa da dukiya mai yawa yazo ya zauna ya fuskanci ibada da neman ilimi daga cikin wanda yake neman ilimi a wajen su fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su irin kujaji zamu karanta magana Ibn Rajab kici abin da ya faɗa akan wannan misali insha Allah ya kasance mutane suna son sa saboda yawan ibadarsa kuma ya kasance shine aka ce bayan mutuwarsa sadaqatu sirr kai ta zama to ba a san ta ba saboda yana boye sadakarsa kullun da daddare zai dauki buhun abinci ya dora a kan kafadarsa ya zaga yana bin gida-gida da fukara da aramin waɗanda zaurawa da iya da mazajen su suka mutu suka bar su da yara yana kai musu abinci ba su san waye yake kawo musu abincin nan ba fakiran Madina ba su san yunwa ba sai bayan mutuwar Ali sai bayan mutuwar Zainul Abidin sannan aka gane a shi shi ne yake wannan sadaka da ya mutu aka zo yi masa wanka sai aka ga saman kafadarsa ya yi tabo ya yi baƙin irin saboda ɗaukar abinci da yake shi ne sayyidu ahlul bait a wannan zamani shi ne imamu ahlul bait amma shi yake baya ɗaukar gashi da bayi baya sa bayin su ɗaukar sai shi yake masa wannan babban mutum ne shi yasa har wata ran Abu Hazim ina jin Abu Hazim ne sallama ta bin Dinar yazo yace masa ko Abu Hazim dai ko wani daga cikin manyan mutanen Madina yazo yace masa wannan tsallake majalisan abinan majalisun manyan mutane waɗanda suke fitassu ka tafi wajen Zaid bin Aslam bayan bawa ne domin babansa Aslam yantaccen bawan Sayyidina Umar ne maulan Sayyidina Umar yake ka tsallake manyan mutane waɗanda suke wato waɗanda suke daidai da ku waɗanda suke wato ƴaƴan halifofi da ƴaƴan muhajiruna wal ansar wanda suke ƴaƴa ba ƴaƴan babayi ba an san asalin ka tsallake ka je wajen waɗanda suke ne abin nan mutane waɗanda suke bayi ne a ce bayi ne iyayen su ma bayi ne sai yake cewa abin nan ar-rajulu yajlisu haythu yajidu salaha qalbi mutum zai zauna a wajen da zai ji za a gyara masa zuciyarsa zai zauna inda zai ji magana da za ta fuskantar da shi Allah saboda Zaid bin Aslam malami ne shi ma daga cikin a'immatu tabi'in malami Imam Malik ne a wata riwayar an ce wajen Aslam ne babansa ala ayyi hal kowanne ne dai an san masu riwaya sun yi sabani mutum ne wanda yake mai girma kuma ko ina an san shi ana jarrar shi dashi shine wata lokacin da Hisham ibn Abdul Malik lokacin yana abin nan lokacin dan sarki ne kuma baban sa Sulaiman ibn Abdul Malik shine amirul mu'minin shine khalifa mai jiran gari shine waziri mai jiran gari yazo haji ko umra yazo zai yi tawafi yazo hajarul aswad kin ko so yayi yawa yana sai yadda zai kama hajarul aswad sai aka dauko masa minbari ya zauna sai ga Ali ibn al-Husayn yana tawafi yana zuwa daidai hajarul aswad duk sai mutane suka dai ya sunbanci hajarul aswad sai wani mutum lokacin shi Hisham ibn Abdul Malik ya zo da mutanen Sham mutanen Sham ba san wane ne wannan ba sai wani mutum daga cikin mutanen Sham yace masa yake tambayar Hisham ya ayyuhal amir wane ne wannan mutum yake da wannan martaba a idan mutane yace ban san shi ba saboda yana jin tsoron kar ya ce shi ne wane ɗan Sham zai same shi ji maganar sa su gane cewa ashe ma mutum ne da ya gaji mulki ne cancanta a yi masa mubaya'a zo su yi masa mubaya'a karfin banu umayya zai ce a cikin shan kari zai ce ban san shi ba sai faransa mawaki yana wajen sai ya ce tambaye ni in gaya maka wane ne shi zai ce wane ne yace hadha alladhi ta'rifu al-bathha'u wa qatahu wal bayt ya'rifuhu wal hill wal haram hadha ibn khayr ibadillah kullihim هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الرسل قد هدموا إذا رأته قريش قال قائلهم إلى مكارم هذا يبتغى الكرم يبدي حياء ويبدى من محابته فلا يكلم هيلا إلا حين يبتغي يتبقى هذه التسجيلة كيمي أو فأنا يكي تيوى إذن كي كاتي متى فكسنشبا idan ka ce baka san shi ba cewar baka san shi ba ba zai cuce shi ba فالقرب تعرف من أنكرت والعجم لا رباوة سنسون وانتكي كتي إنكار انت عجموة سنسون جديكا مفرزك يا أوليش جميل ديكا يا مصحكا جو كدوبا كجنين أبن رب إسلامي أنا وجم سوى يبكى نمتا قالوا سنة لكوشيا تشيء بيش زمكا با سيباين شكرا ريبيو دي همسون bayan sai bayan shekara 250 bayan mutuwar bayan mutuwar Ali ibn Hussein sai lokacin da Ubaydiyun suka kama Misra Hijaz ta zama tokar kashin su sannan aka samu shi an ci ya samu shi kowa cikin Hijaz amma shi an ci Iraq yake saboda haka shi wannan wanda suke girmama shi din suka san matsayin sa ahlus sunna ne bayan shi abin saboda haka yaushe ɗan shi'a za su ce wai abin nan su ne suka san darajar ahlul bayt su ba su ne suka kira ahlul bayt aka kashe su su ne suka ha'inci ahlul bayt su ne ahlul bayt suka tsine musu albarka sayyidina ali ya tsine musu albarka hasan ibn ali ya tsine musu albarka dan yana cikin sallah aka samu wani yazo da irin wato mukannan mai lauje hanjar da muke faɗa ya je ya kai masa sara ya yanke masa cinya abin da ya sa haka ne sallama ma muawiya mulki kenan amma su ahlus sunna sun suka san darajar ahlul bayt duba ka gani ga wanda yake shine khalifa mai jiran gado shine sarki dan sarki mai jiran gado daga cikin banu umayya amma ba wanda ya damu shi amma jibu wannan ba shi da mulki ba shi da dukiya ba kuma yake ba mutane ba Ali ibn Hussein ya shahara ma da cewa ana mutane su dauka wato baqil marwaci ne saboda ya kasance sadaqatu sirri yake kina raba wa mutane sadaka ne da saura kan aka zo aka tambaye shi ba zauna ba sai bashi da shi sai ake tsammani cewa marwaci ne domin sadaka ta tafi wajen sadaka ta sirri saura ka ba dukiya gare shi ba yake ba wa mutane ba dan komai ba sai dan kawai kamar yadda faradda yake hadha ibn khair ibadillah kullihim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha ibn fatimah in kunta jahilu wannan dan fatima ne in baka san shi ba bijaddihi anbiya wa rusul qad kutimu daga kansa ne aka rike manzanci daga kansa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake fadan wannan baitin da malaman nahwu suke kawowa yubdi haya'an wa yubda min mahabatihi yana rumtsa ido saboda jin kunya idan ya ji kunya ya rumtsa idan sa kowa da kowa sai ya rumtsa ido ba zai magana ba min mahabati saboda kwajinin sa fala yukallamu illa hina yartafi ba wanda zai wuce ko uffan shi in an gayi ba dushi sannan sai a soma magana saboda ne kawai saboda kwajini na kasancewar wannan da gaskin sulalar da yake nubuwa yau shine har a cikin baitin akwai wanda yake cewa man ya arifillaha wanda abinan duk wanda ya san Allah ya arif aulawiyyata da ya san cewa wannan da gaba ne domin addinin Allah daga gidansu ya fito daga gidan wannan mutumin ne saboda duk wanda ya san Allah ya san matsayin sa to haka Ali ibn haka Zain al-Abidin yake a cikin al'umma kuma ya zamanto suwaye ƴan uwansa suwaye malaman sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye ɗan uwansa ahlus sunna wal jama'a cikin mutanen Makka da Madina kuma su suka san kimarsa su suka san darajarsa su suka kiyaye shi dan haka bai fita ya tafi ya zauna a Iraq ba wajen wanda suke da'awa su ne masoyansa domin su ya san ba su ne masoyansa ba su suka kashe kakanninsa to sannan Jabir ibn Abdullah shi kuma Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar al-khadraj manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata istighfari sau 25 a ran da ya sai raƙuminsa da suna dawowa daga wajen yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara sau 25 Jabir yana alfahari da wannan kuma shi yarwai yana daga cikin wanda suke bai a ranar Hudaybiya ya halatta bai'atul aqaba ta thaniya tare da mahaifinsa mahaifinsa yana da kisa mai sira da kisa mai ban mamaki Abdullah ibn Amr ibn Haram yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suke mubai'a lailatul aqaba ta thaniya mena daga cikin al-nuqata da goma sha biyu daga cikin al'ansar sun fi goma sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su daga cikin gidajen Madina daban-daban su zama su ne kamar wakilansa su ne kowanne shi ne shugaban kabilarsa a maimakon manzo Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su su zama to wakilai maimakon sa ya je yakin Badar aka kashe shi a yakin Uhud shi ne farkon wanda aka kashe lokacin da aka kashe shi Jabir bai zo yakin Uhud ba saboda yana da ƴaƴa mata guda tara yake ta zauna tare da ƴan uwanka mata. Amma lokacin da yana ɗan shekara wajen 20, domin lokacin da aka ji yakin Badar kamar yadda sahabi ya ce shekara 18, saboda haka ya kai ya ji yakin, amma bai halitta ba. ƴan uwa mata, saboda yana da ƴan uwa mata wanda ubansa ya ce ya tsaya ya kula da su, to bai je yakin ba. Da aka kashe mahaifinsa ya zo ya gan shi ya buɗe fuskarsa. Bayan an rufe fuskarsa da wata jabba tasa, ya buɗe fuskarsa ya sumbance shi, yana kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba. Sauran sahabbai suna ce masa inkari, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba. Uwarsa ita ma ta ayi abin nan, kanwar ubansa ita ma ta zo tana kuka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ba. Yace ko ki kuka ko kar ki kuka, wallahi tun da ya mutu mala'iku suke lullube da shi. Lokacin da manzala da jabiri zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jabiri wata ran yana nuna bakin ciki, yake tambayar ta shin me kike cewa saboda abin da saboda wato rasuwar mahaifina, sai yake karka damu, yake cewa babu wani mutum ba sai Allah ya yi magana da shi nun wara'i tijja ta bayan shamai, amma babansa Allah ya yi magana da shi kifahan, wato mushafahatan, tsakaninka da Allah babu ijabi. Wannan hadisi ne a cikin sunan Tirmidhi. Irin Tirmidhi yake hadisi hadha hadithun hasanun gharib Sheikh Al-Albani da Shu'aib Al-Anbari duk suka ce isnadin sa hasan. To haka hadisi ne wanda yake za a iya kafa hujja da shi. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, Allah ya ce ma mahaifinka Abdullah, yace masa tamanna indi ya abdi, ya bawa na kai kai buri ne kake so a wajena, yace Allah abin da nake so ka maida ni duniya in sake yin jihadi, kashe ni in sake yin shahada. Yace to ai ya riga ya abin sabaka min ilmi annahum ilaiha la yurja'un, ya ba za a maida cikin duniya ba. Shine wanda ya samu wannan martaba. Lokacin da aka tashi binne shi, an binne shi tare da dan uwansa Amr ibn Jamu, aka tasu a cikin kabari daya. Lokacin bayan shekara 46 Muawiya ya zo yema mutanen Madina abin nan famfo shi ne tsana wanda zai kawo musu ruwa. Mun san abin nan wajin da ake ya fi ta fita da dutsen ƙofa, ta haka kuma wajin da wajin ake ya fi ta gefen dutsen ƙofa. To ta gefen wannan wajin da ake ɗin aka ja masu wani kanal wanda zai kawo musu ruwa, kanal wato hanyar ruwa. To da sai wa hanyar ruwan sai ta bata ta jikin kabarinsu Abdullah, ya buɗe kabarin. Jabir yana nan ya je ya haƙe kabarin, ya ce zai ɗauke su ya maida su wani kabarin. Yake cewa ya samu mahaifinsa yadda yake haka yake da wannan rigarsa ma bata mutu ba. Rigarsa da aka lullube shi ƙasa bata ci shi ba. Yace akwai ciwo a saman goshinsa, ya lullube saman goshin da hannunsa, sai ya cire hannun, sai ya ga jini yana kurara daga ciwon, sai ya mai da hannun ya rufe ciwon, jinin ya tsaya. Sannan ya ɗauke shi ya kai shi wani kabari, ya raba shi da kabarin Amr bin Ibn Jamus, ya musu kabari daban-daban, ƙasa ba su ci jikinsu ba. Wannan Ibn Sa'ad ya rawaito shi da isnadi ingantacce, ya nan a cikin At-Tabaqat na Ibn Sa'ad. To wannan mahaifin Jabir kenan Abdullah, shi ko Jabir ibn Abdullah daga cikin falalarsa akwai ittifaqan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa, sannan kuma yana daga cikin wanda suka yi bai'a lokacin Hudaybiya, wanda ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, antum khairu ahli al-ardh, ku ne fiyayyun mutanen da suke bayan ƙasa baki ɗaya. Kuma ya ce ba wanda zai shiga cikin wuta daga cikin ba wanda zai shiga wuta daga cikin su 1400 daga ciki har da Jabir ibn Abdullah. A ƙarshen rayuwarsa Allah ya ɗauke masa gani, ya zamanto ya makance, kuma ya rayu mai tsawo, ya shekara kusan shekara 90, ya mutu a shekara 78 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya kasance yana son ahlul bayt na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da shi Abu Ja'far al-Baqir ya zo wajen ka zai masa tambaya akan hadithul hajj, da yake wane ne, sai yace Muhammad ibn Ali, yace Ibn Husayn, yace sai ce udunu yabna afi yake matso kusa da rai mu kusa da ni ya ya shashafa hannunsa domin lokacin da makaho ya shashafa hannunsa sai ya taba kirjinsa ya sanya hannunsa a cikin kirjinsa ya taba shi yake cewa shi ne yana san sa yana san ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusantar da su sannan ya tambaye shi hadithul hajj wanda imam muslim ya rubuta wanda shekhul albani ya sharhi hadisi ne mai tsawo shi kansa yanda jabir ya riwayar hadisin da ka san cewa ya samu na shafi dan hadisi ne mai tsawon gaske saboda ne saboda soyayyar sa da yake ga wannan imam min ahlul bait yayi idaikar fashi ya ji dadi ne masa na ya masa hikayar hadisin tun daga farkon fitar su daga madina har zuwa dawowar su zuwa madina shi hadisi ne mai tsawon gaske nan imam muslim ya rubuta shi to haka ya dauki wadannan haka ya dauki ahlul bait suwa kuma ahlul bait haka suka dauke shi to wannan ina so yanzu na gaggaya mana waɗansu abubuwa da malamai suka kawo wanda yake nuna mana cewa wato hanyar jirgi daban hanyar mota daban tsakanin ɗan imamiyya da a'immatu ahlul bait na farko maganar al-hafiz ibn rajab da yayi akan menene hikimar da zamu samu akan cewar Muhammad ibn Ali al-Baqir da shi da babansa Ali ibn al-Husayn sun zo wajen Jabir neman sun zo wajen Jabir har aka yi masa wannan tambaya menene zamu samu a nan ne hikima ga abin da Ibn Rajab yace a cikin sharhin Fathul Bari na wani yayi sharhin wannan hadith din shi ma na sharhi Fathul Bari a cikin Sahih Muslim qala Ibn Rajab fi hada al-hadith دلاله على ان سادات اهل البيت كانوا يطلبون العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin ya nuna mana cewa manya manyan a'immatu ahlul bait sun kasance suna zuwa neman ilimi wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya tsubu gairu kamar yadda sauran jama'ar musulmi suke neman ilimi wajen sahabbai fajalla zalika ala kadri ma tas'amuhu shi'a annahum ghayru muhtajin ila akhdhi al-ilm am ghayrihi wannan sai ya nuna cewa shi'a ƙarya suke da suke cewa su a'immatu ahlul bait ba su da buƙatar neman ilimi daga wajen su dan sun ce su masumai ne Allah ne yake ba su ilimi ilimin su haddathani talbi ar-razi wai daga wajen Allah suke samu ba sa buƙatar sahabbai wa annahum muhtassuna bi ilmin yahtaju an-nas kulluhum ilayhi kuma suna cewa wai su a'immatu ahlul bait sun keɓanta da ilimi da duk mutane a wajen su suke neman wannan ilimin amma su ba sa neman wajen kowa ولا يحتاجونهم الى احد سوى طبقات العلم والقوى وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره جعفر بن محمد الصادق يا كريه تاسو على وجه ونا من علماء اهل البيت صورا ما دا جكن بالما اهل البيت فان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يكي تشوا الاماميه لم ياخذوا مذهبهم عن اهل البيت اي شيء الشيعه الاماميه